This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Glares Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa a wannan shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau 2 ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin, kowace Litinin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni a fin, amma kafin nan za ku ji wani taron da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta shirya na wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Niger. Kamar duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tir da harin da kungiyar mayakan Al-Shabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otel da ke birnin Mogadishu, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 12, ciki har da mai otel ɗin da wani kwamandan soji da kuma wasu 'yan majalisar dokoki biyu. Kwamitin Sulhun ya yaba da matakin da sojojin Somalia suka ɗauka, wanda ya kai ga kashe dukkanin maharan. Yana mai jaddada cewa ta'addanci a dukkanin nau'ukansa na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi barazana ga kwanciyar hankali a duniya. Hukumomi sun ce mayakan sun tayar da bama-baman da aka shaƙe cikin motoci a mashigar otel ɗin ne na Sahafi. Sannan 'yan bindiga suka afka cikin otel ɗin, wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa suka fai sauka. Ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya ma muryar Amurka cewa maharan na saye da kakin sojin ƙasar Burundi. Burundi na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka samar da dakarun tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka AMISOM a taƙaice a ƙasar ta Somalia.
Wani babban jami'i a Metrojet, wato kamfanin jirgin saman Rasha nan, wanda jirginsa mai jigilar matafiya ya faɗi a ƙasar Masar, ya kauda yiwuwar matsalar inji ko ajizantin ɗan adam game da wannan jirgi. Yana mai ɗora laifin kan abin da ya kira wani abu daga waje a matsayin masababin faɗuwar jirgin, wanda ya sanadiyar mutuwar dukkanin mutane 224 da ke cikinsa. Semirnov ya ce jirgin ya samu mummunan lahani wanda ya wato hana shi ci gaba da tafiyarsa. Ya ce hanyar bayyana wannan al'amari ita ce kawai cewa wani abu daga waje shi ne ya sanadin faɗuwar jirgin. Muna masu kauda yiwuwar matsalar inji, muna masu kauda yiwuwar wani kuskure daga matukin jirgin ko kuma wani ma'aikaci wanda ake kira ajizancin ɗan adam a cewarsa. Yayin da Smirnov ke kauda yiwuwar ajizancin ɗan adam ɗin a matsayin sanadi, yana mai bayar da shawara wato a dakaci sakamakon binciken da ake yi. Da dama Masar da Rasha sun nemi shiririta da ikirarin kungiyar ISIS shiyar Masar cewa ita ce ta kakkaɓo jirgin wanda ke tafiya jiya ranar Asabar daga birnin shakatawa na Sharm el-Sheikh zuwa St. Petersburg, birni na biyu a girma a Rasha.
Ga dukkan alamu, kace na cin da ake yi a Najeriya tsakanin mai magana a madadin jam'iyyar APC mai mulki da jam'iyyar PDP mai adawa ya kazance. An ruwaito sakataren yaɗa labaran APC na ƙasa Lai Muhammad na gaya ma jam'iyyar PDP cewa auta daina kuka ta sake fasalinta auta dusashe. Wannan na faruwa ne bayan da PDP ta zargi shugaba Muhammadu Buhari da ci gaba da yin kalamai marasa amfani kan tattalin arzikin Najeriya, waɗanda a cewar PDP suna tsorata masu niyyar saka jari a Najeriya. Lai Muhammad ya ce PDP ce ta janyo ma kanta faɗuwa. To amma Olusemetu, sakataren yaɗa labaran PDP na ƙasa, ya ce ya kamata shugaba Buhari ya kullo da nasa irin tsare-tsaren na yadda za a gyara abinda shugaban ke kira durƙusasshen tattalin arziki, a maimakon ya yi ta sukar gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan. Metu ya ce gwamnatin Buhari ba ta da alƙiblar manufofi da kuma azanci kan yadda za a bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, a kuma ɗora kan cigaban da ya ce PDP ta samar cikin shekaru 15 da suka gabata. A bangare guda kuma Lai Muhammad na cewa yadda PDP ta yi ta lalata cibiyoyin gwamnati da kuma bakanta kowa in banda ita kadai ba zai haifar ma jam'iyyar komai ba illa kaicon siyasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake gabatar da tsare-tsaren da yake kyautata zaton za su kawo canji da ya alkawarta, masu kula da lamura na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan batutuwan da suke gani za su kawo canji na zahiri. A cikin hirarsa da abokin aiki mai Ibrahim Ka'almasi Garba, wanda ya yi a lokacin da ya ziyarci tashar mu, Dr. Usman Bugaje ya bayyana cewa
to har yanzu ana kokarin kurata natsa a ƙara gane ina aka sa gaba, amma duk da haka da kwai abubuwa kamar guda uku wanda tun lokacin da ake yakin neman zabe sun fito ƙarara, kuma har yanzu su ne shugaban ƙasa ya sa gaba. Na farko harkar tsaro, na biyu harkar yanda za a hana rashawa da cin hanci, na uku ya za a samu tattalin arzikin da zai samu ma matasa aikin yi, ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar yadda zai isar da wato sauƙi ga wajen al'umma da ta daita na shan wuya. To waɗannan abubuwa har yanzu ka iya cewa su ne, amma ya za a yi su dalla-dalla da waɗanne irin matakai za a ɗauka? To wannan har yanzu muna jiran kila sai in an gama kammala wannan wato majalisa ta ministoci, da ministoci za su fara yin magana a kan, kowane yana magana a kan menene gwamnati ke son ta yi a ma'aikatarsa. To a nan ne za mu iya ƙara gane waɗanne irin matakai, wato kamar tafsirin abin da ake son a yi zai fifita idan aka ce ga ministoci. Kuma babban al'amari shine kasafin kuɗi, domin shi kasafin kuɗi ba wai kawai abu bane ba na lissafi a ba wannan a ba wannan, a'a, yana nuna ina gwamnati hankalinta ya karkata, domin arzikin ƙasar ina ya tafi. Ko da gwamnati tana wata magana daban, idan ka duba arzikin ƙasa ko kuma wannan rabon arziki da ake yi aka ga ba a kai shi inda gwamnati ke magana ba, to kaga ba magana kenan. Amma indai da kai magana kuma an yadda, to ya kamata wajen kasafin kuɗi ka ƙara ganin abinda ake magana da baki, to ya tabbata a aikace.
To tunda ike professor ya fara koko ya shiga batun da ishafi kuɗi, za mu so Dr. Usman ya duba mana da ike an fara ɗaukan wato matakai da suka shafi wato tattalin arzikin Najeriya, musamman da suka shafi mallakar ajiyar kuɗi a bankuna, kamar cewa da ake ɗan Najeriya ba zai iya mu'amala da dala ba sai ya bu wasu ƙa'idoji. Shin yaya yake ganin wannan mataki koko matakan za su shafi tattalin arzikin Najeriya?
To madalla yanzu dai yana ma shafa, ba wai yaya zai shafa ba, saboda duk wanda yake Najeriya ya tashi ya kwana tun da aka rantsar da gwamnatin nan da kuma matakai da suka ɗauka na tattalin arzikin ƙasa, da kuma wannan asusu tilo guda na gwamnati da tattara bayanai da sata da aka yi, lallai mutane suna cikin ha'ula'i. Saboda ha'ula'in da na ce shi ne wato akasari ma'aikata ba su samu albashinsu ba har yanzu, ba kuma sa samu a kan kari, sannan saboda wannan canji da aka samu. Sannan kuma in ka san zaka bar ƙasar nan, kai ka san cewa abubuwa sun canja ainu.
To madalla, kafin da Sokoto ya shigo da labarin wasanni, bari kuma mu nufi wakilin mu a jihar Maradi, Sha'ibu Mani, wanda yake dauke da rahoto akan wani taron wanzar da zaman lafiya da hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta shirya ga Sha'ibu Mani.
Proje PDF2 mai fafutukar wanzar da zaman lafiya da cigaba al'umma ƙasa, basu jagorancin kungiya ta ƙasa da ƙasa USAID ya tsara taron ba da lacca ga mabiya addinai ga ƙoƙarin da za su kawo domin kawo rigakafin rikinkimu Malam Saudi Ibrahim jagoran wannan taro.
Malamai su ci gaba da wato wayewa mutane kai, suna kashe da tsatsoran ra'ayi, suna kuma tunatar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Su ci gaba da bada tarbiyya zuwa ga dalibai, tunda da yawa daga cikin su suna karantarwa a makarantu. Ya kasance al'ummar mu ta ƴan Niger kowa da kowa ya fahimci muhimmancin zaman lafiya, ya fahimci cewa koda akwai bambance tsakankanin su da mutane, wannan al'amari ne wanda yake ba mu kadai ya shafa ba, dukkan duniya. Saboda haka bambance tsakanin kai da wani ba zai sa ka yi kyamarsa ba, ba zai sa ka tsangwame shi ba, ba zai sa ka takura masa ba, har sai ya so abin da kai kake so. Ba zai kawo hasuma ko tashin hankali ba kenan. Ya zamo Niger kasa ce wadda ake zaman lafiya, ba tashin hankali, ba wani ya soki wani ko wani ya tsangwame wani ko wani ya yanka wani.
Asali ma mabiya addinan na musulunci da na Kirista, akwai su da kyakkyawar dangantaka da zamantakewa ta gari a Niger, sun kawo matukar yabo ga wannan tsari.
Ni Abubakar Atik Muhammad, domin wannan horo yana ƙara fahimta tsakanin al'umma, kuma yana ƙara shinhida zaman lafiya tsakanin al'umma dangance da darussa wanda ake gabatar da su.
To ku wani irin darussa ne ko sako zuwa ko baiwa makaraban ku?
Irin waɗannan abubuwa su riƙa kulawa da su. Yanzu matsalar da ake ciki in ce ba Niger kaɗai ba, har a duniya baki ɗaya, abinda ake fama da shi shine tsatsauran ra'ayi. Har muna jin labarin bom wata ƙasa, gashi har yau bom ya zo cikin ƙasar mu. Abinda nake cewa shugabanni su kula game da irin wannan, in ba irin waɗannan taro ba, to ba irin abinda zai yi maganin cewa a shawo kan al'umma, a waye musu kai, a kwatanta musu cewa zaman lafiyan nan shine muhimmi a cikin kowane abu. Mutum zai je masallaci jan ta da bom, ai gobe idan zai je sallah zai ji tsoro.
Sunana Rabrab Fassara Hashim Yahya. Irin lokaci wanda muke ciki yanzu, wanda Allah ya kawo mu, lokaci wanda ana samun tashe-tashen hankula ta fannoni daban-daban, dan Bahaushe yace rigakafi yahi magani, kuma muna a shirye domin mu kawo wannan gudunmuwa wanda dama muna kawo shi ta wurin addu'o'i da wa'azi da muke a church domin shimfida kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. Zaman lafiya shine ci gaban ƙasa, zaman lafiya shine arzikin ƙasa. Inda babu zaman lafiya, koda akwai arzikin, ba za a iya zaunawa a ci shi ba.
Rigakafi dai yafi magani, yayin da zaman lafiya ya zama dan sarki. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sha'ibu, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe 3 ko kuma zan ce 4 ake neman da kusan kwata. Yanzu kuma ga na Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin, za mu fara da albishirin cewa
Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe, wato semi-final na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da ake fafatawa a ƙasar Chile.
Tuko ƴan Najeriya suke ji game da wannan gagarumar nasarar da suka samu?
Kai, abun nan ga ya bani mamaki, saboda abun nan mutanen Najeriya suke yi ba karami bane.
Kohi mu adda insha Allah.
Ha kuma za mu je Maradi mu ji kalamin sabon shugaban kokowa bayan da ya lashe zaben da aka yi da kuma na magoya bayan shi.
Mutanen sun goda mini, su duka suna so kokowa, suna da kishin na kokowa, sun zabe ni.
An zabe shi. In bai aiki mai kyau ba, mu ban ma jin kunya mai zanga-zanga.
Bayan duka wannan, za mu leƙa wasannin ƙarshen mako na League na ƙasashen Turai. Jama'a barkanku da wannan lokaci, mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron wannan shiri na labaran wasanni. To, ƙasashe biyu na Afirka da Najeriya da Mali sun yi rawar gani a gwagwarmaya da ake na neman cin kofin matasa 'yan ƙasa ga shekaru 17 na duniya da ake a halin yanzu. Najeriya dai ta ci mutuncin Brazil, Mali kuma ta gama da Croatia. Najeriya wacce ke rike da wannan kofi ɗin ta nuna rashin imani wajen kammalawa da Brazil tun ma cikin lokaci, rabin lokaci na farko. Yayin da ita kuma Mali ta samu ɗan ƙwallonta Seku Koita ya gama da Croatia da wannan ci ɗaya da babu. To, ya aka Najeriya ta gama da Brazil ne?
‘Yan Golden Eagles ɗin na Najeriya dai sun tsallake ne bayan da suka lallasa ƙasar Brazil da ci 3 da nema. Kullayen da duk aka zura su tun a rabin lokacin wasa na farko. Wannan lamarin ko ya faranta ran 'yan Najeriya da dama, waɗanda suka kalli wasan cike da fata da kuma goyon bayan 'yan wasan ƙasar tasu.
Sunana Muhammad Makwashi Isa. To, gaskiya wannan wasan ta yi, kuma na ji daɗinta. ta nuna cewa Honda 17 suna kokari sosai, suna son ma su fi su senior team din mu, su five goals.
To sunana Abakar Umar Sadiq Shuni. To gaskiya sakamakon da mun ka samu ga waga kwallon da muka buga da Brazil, gaskiya mun samu gaggaruman nasara, wanda kuma ko kafin a buga muna da wannan tunanin, saboda yaran mun san su san junansu, kuma sun yi kwallo wanda ya kamata a ce su samu nasara gare ta, kuma tare da yarda Allah sun samu nasarar.
To ya kake ganin makomarsu a wannan gasar?
To gaskiya makomarsu tana da haske kwarai da gaske, da yake mun san cewa akwai kalubale ko yanzu, saboda yanzu akwai match guda wanda muka ganin cewa za a kai karshe ga wannan gasar da ake ciki. Amma duk da haka nan mun san insha Allah, kamar yadda suka buga wasa ga yau, yan suna maintaining din wannan wasan insha Allah, duk wani tim da mun kaɗo shi cikin duniya ga yan Allah, so muna samun nasara gare da Allah.
Yan wasan Najeriya da dama kuma sun nuna sun fi sha'awar wasan yara matasan fiye da na ajin manya na kasar, domin a cewar wasan su ne ke kore musu damuwar da manyan yan wasan Super Eagles din na kasar suke jefa su.
Sunana Umar Faruk Bukuyin. To wayannan yara dai sun nuna rawar gani, saboda sun nuna cewa kwallon tana cikin zuciyarsu. Ka san dama ita kwallo fa a zuciya ne.
Mu waɗanga yaran sun dan yi mana wani abu wanda za mu dan ji sanyi ga rayuwarmu, irin yadda muka samu ko baba ga babban tim na kasa baki daya. Saboda shi wannan babban tim din mun ba mu sana abinda an matsala da tare da su ba, ko da yaushe an ka kayyato su domin su taho su yi wani abu na kashin kunya, sai su yi mana wasu abubuwa waɗanda ba mu zato ba mu tsammani.
Najeriya wacce yanzu haka ita ce ke rike da kofin na duniya na matasa yan kasa da shekaru 17, wanda ta lashe shi har sau 4, za ta kara ne a wasan kusa da na karshe da zakara tsakanin Ecuador da Mexico.
To gaishe ka Murtala. Murtala zai dawo anjima kadan da maganar League na kasashen Turai. Amma dai yanzu daga wannan sakamakon da muka ji, ita kasar Mali za ta fuskanci duk wanda ya nasara tsakanin Belgium da Costa Rica a wasan quarter final da ake yi. Su kuma ita kuma Najeriya za ta fuskanci Kuwait ko kuma Mexico a nasu wasan kusa da na ƙarshe na cin wannan kofi din. To halin yanzu ko ban ga muku ba, kun san ƴan Najeriya suna cike da farin ciki da murna da alfahari kan wannan nasara. Bari mu je birnin Ibadan, babban hedikwatar jihar Oyo.
Sunana Chinedu ne.
Chinedu ya kai kwallon Najeriya da Brazil da kuma Australia.
Kai abun nan ga ya bani mamaki, saboda abun nan mutanen Najeriya suke yi ba karami bane. Indai suna kokare iri haka, kai Najeriya dai gaban shi akwai alheri za a sama a Najeriya a wajen koren nan. Saboda abun da na gani aka yi jiya Najeriya da Brazil ba karami aiki ya aka yi.
Kuma da bello. Kohi mu adda insha Allah, kohi mu adda, saboda wasan su ya burge ne sosai.
Ya zaka yanke hukunci tun cewa kohi mu'adda,
kohi mu'adda, saboda jima'a da ta ce an ce tun da Alhamisa aka ganye ta ko, to insha Allah ni wasan su banganta ba tun sun ka fara, amma dai jiya ni ga wasan su kuma ya yi min daidai. To sun yi manyan nan tawa, saboda za su an so kohi nan so biyar kenan, in sun aso ngara ya zama so biyar kenan, suna hannun mu kuma insha Allah mu wasan ran yanzu ma namu ne insha Allah bin.
Sahabi Abubakar Ginga, sahabin Ginga, gaskiya na ganta don ni farko ban dauki ta Najeriya tana yi ma Brazil ba ga yanda sun ka fara wasan. Bayan nayi magana sai da ba sai gamo ya to ya birkice da dame, sai Allah ya karshe mun ka ci nasara, mun ka to mun ka ci uku ba ko daya. To bayan wannan har yanzu muna da rayuwa alhorma bisa kucakucan din Najeriya, in za su yi kwallo sai a dinga zuwa ta yadi ba ko wani barayi, amma bai yiwuwa kwallo hada ta wuri guda ai zama dinke ko ina da ba kaman can ko ne ja sa an dibo nan uku nan hudu nan biyar. Babu abin da ya dushe Najeriya harko yanzu din ga manyan abin da ya saka ga basu da wani kokari, saboda mi ya dace yanzu ka diba duk arewacin Najeriya ba Muhammad Musa ba mu da mutum ko daya, shi kadai na yaro mai buga kwallo yanzu, amma duka kwallon nan gaba da sun mai da su a nan gehen kudanci. To in za a yi kwallo yana so a ci nasara, ko wace jiha ya dace a dibo kadan kadan a dibo ya dace a hahada su.
Ni ne Mallam Ali a ce ban so yi akin lailar gwamnati. Mallam Hassan ai wannan wasan ai kawai sai dai a ce abin don wasan nan yanda aka buga wasan nan da harko wallahi wasan nan mun ji tsoro da harko nan, amma wallahi tallahi da bayan da suke wasan nan abin ya ba mu sha'awa kwarai da gaske.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da nasarorin da Najeriya ta samu a wasansu da kasashen Brazil da Australia. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaishe Kamala Hassan sun da aiki. To zamu sake koma kan kwallon kafa yan jima kadan, amma yanzu bari mu kai ku maradi a jamhuriyar Niger, mu ji yadda ta kaya a zaben shugaban kokuwa na wannan yanki.
Ga al'ada kungiyar kokowa gargajiya ta kasa Fenilut da taron sabunta mambobin buranta a Maradi a zaben da ya gama ƴan takara guda hudu gaban masu zabe 91 da suka muku ya bada Abubakar Ganda da kuri'u 61 shugaba mai barin gado Abdul Hassan da kuri'u 30 sai Guillaume Lampo da kuri'u guda biyu shiko Abubakar Farezo na cikin nema a ƙarshe ga sabon shugaba Alhaji Abubakar Ganda dauke da tashiniya
ga nan mutanen sun goda mini su duka suna so kokuwa suna da kishin na kokuwa sun zabe ni sai in ce mu nagode musu su duka Allah saka musu
to yanzu president wannan sabon tsari zaka hitowa
akwai jaran takardu takardan kokuwa nan akwai abubuwa da yawa da kamata a hidda a jara kundin kokuwa zani aiki da kowa da kowa kamar na taba yin shi tun guda bai aiki kuma sani mutun guda bai ishe ma mutun kaji sai an kama ma kina jira duwan da soyayyen kokuwa duwan da suna son kokuwa suna zuwa su da giduba kokuwa ina gayyace su kowa yazo ya kawo muna gudunmu don kokuwa cin da mu gani ka kazamu jara ta yau kokuwa kun san sestra hudu kenan tun federation kina ya dauka kowace karo da Senegal san ka zero a ce muna don ku wannan ya isa
shi ko fadadan shugaba mallam Abdul Hassan ya ce wannan ba kai
kenan sun bashi kura don ya ci mu amsa to in sai plan kin su ina gamsu in akubin da nake in kama musu in kama musu
ba dai kuna tare da hayan su ɗan kokuwa
mutum zai yi shekara fudu kicin aiki kuma a ce e bari ina tare da ƴan kokowa kuma ko gobe duk amini nake ya yi musu insha Allah ina yi
kan ƴan kokowa kan masu zabe ya zo a ƴan kallo me kuka ce dangance da wannan zabe
to mu a hawatan mu Allah ya bashi jagorancin yin aiki na gari dan wan mu har yau har gobe muna nan kan bakan mu shi ma da ga manzo man an zabe shi in bai aiki mai kyau ba mu ban ma jin kunya ma mai zanga zanga ni ne Bala Haru na Zandar
ga zabe mu ya gamshe mu dama ko can mun san haka zata
Allah ya sa ya rika yan kokon mu har ka zabe wata rana ka ji dadi wata rana kuma a kada ka shi wanga abokin mu dan wan mu wancan zabe da kai shi sa mu wannan ga mu kuma sai faɗi sai a rungumi kadara
sai dai ko ka mun ya jagoranci bikin bude wannan taro minista wasani Malam Abdulkarim dan Malam sai da ya fara kira ga ƴan takarar guda hudu
wanda zai zawa saboda yayi barci ka Allah ya barsa wanda zai zawa saboda yayi cuta ka Allah ya barsa
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
to a gaida Malam Mani sani da aiki kuma muna taya su sababbin shugabannin murna samu wannan nasara da suka yi to me ya faru ne a filayen wasanni na kasashen turai a ƙarshen makon nan
yanzu haka kocin kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila Jose Mourinho yana fuskantar barazanar rasa aikin sa biyo bayan kashin da Chelsea din ta sha a wannan makon a hannun Liverpool da ci 3-1 a wasan su na gasar Premier tunda farko da yayi wasan tsakanin Chelsea din da Liverpool na zaman wani siradi da Mourinho din zai tsallake domin ceton aikin sa to sai dai wannan kashin da ta sha ya ƙara tura Chelsea din a kasan teburin gasar ta Premier bayan shan kashi na 6 kenan a cikin wasanni 11 wasu manazarta kuma na ganin duk da kalubalen da Mourinho din ke fuskanta da wuya ya rasa aikin nasa saboda cikakken goyon bayan masoya club din da yake samu wa Obama har yanzu dangantakar sa da mai club din Roman Abramovich daram take domin ko ya tsaye da gemu ga alƙawarin sa na riƙewa tare da goyon bayan coaching duk wanda kuma bayan da club din ke fuskanta yanzu dai takarar kofin gasar ta Premier ta koma ne tsakanin Manchester City da Arsenal waɗanda yanzu haka su ne ke jagorancin teburin gasar da maki 25-5 bayan da suka yi nasara a wasanninsu na wannan makon City dai ta doke Norwich ne da ci 2-1 yayin da Arsenal ta bi Swansea har gida ta doke ta da ci 3-0 Manchester United ko ta ƙara fuskantar wani koma baya sakamakon kunnin doki da ta yi da Crystal Palace ba ci ko daya abinda ya tura United din a matsayin ta hudu a tebur da maki 21 wato tazarar maki daya kenan tsakanin ta da Leicester da ke samanta a zaman ta uku wacce ita kamta doke West Brom da ci 3-2 a kasar Spain kuma har yanzu Real Madrid ce yake saman teburin gasar La Liga da maki 24 to amma fa makin su daya da Barcelona da ke bin ta a matsayin ta biyu Madrid din ta doke Palmas ne a makon nan da ci 3-1 yayin da Barcelona ko ta doke Getafe da ci 2-0 Celta Vigo ce ke bin su a matsayin ta 3 da maki 21 bayan da ta bi Real Sociedad har gida ta doke ta da ci 3-2 A kasar Italiya kuma zakarun gasar Serie A wato Juventus da ke fama da matsalar koma baya irin ta Chelsea ta dan ƙara farfadowa a wannan makon bayan da ta doke Torino da ci 2-1 abin da yasa ta dago saman teburin gasar zuwa matakin ta 10 da maki 15. Fiorentina da Inter Milan ne yake saman teburin gasar ta Serie A da maki 24-4 bayan da Fiorentina din ta lallasa Frosinone da ci 4-1 yayin da Inter ta doke Roma da ci 1 mai ban haushi. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kage she kamar tuda. To Juma'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata in Allah ya kai mu. A madadin wakilan mu da kuka ji a yau shi Murtala Faruku Sanina da shi Shaibu Mani daga Niger da kuma Hassan Umar Tambo daga Ibadan. Ali Mustafa Sokoto ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ran 8 ga watan Nuwamba ne ƴan kasar Burma za su kada ƙuri'unsu sama da ƴan takara 1,171 ke takarar neman kujerun ƴan majalisu. Shine babban gwajin sake fasalin gwamnati da shugaban kasar ya kaddamar wanda ake gani cikin shekaru 4 na mulkin sa. An fara yakin neman zaben ranar 8 ga watan Satumba kuma shine karo na farko a tarihi wanda babu wanda ya san wanda zai yi nasarar lashe zaben. Ba kamar yadda aka dade ana kokawa ba akan fitowa ko tsayawa takarar babban zabe na shekarar 1990 wanda jam'iyya mai adawa ta National League for Democracy ta lashe zaben kasar amma gwamnatin da ke mulki bata gane sakamakon zaben ba. Duk da haka akwai sauran rina a kaba. Da farko a tabakin mataimakin sakatare mai kula da harkokin gabashin Asia da Pacific Daniel Russell. Duk da mun gane cewa ba ba kowa yanci daidai a harkokin siyasar kasar ba, akwai matsaloli da dama cikin tsarin waɗanda ke hana aiwatar da ingantaccen zaben. A misali, tsarin mulkin Bamares ya tanadar da kashi 25 na kujerun ƴan majalisu da cibiyoyin hukumomin kasar da sojoji ne. Sannan kuma, tsatsauran tsarin mulkin kasar ya haramtawa fitaccen ɗan siyasa mai adawa Aung San Suu Kyi tsayawa takarar shugabancin kasar. Kuma tsauraran matakan majalisa da nuna bambanci ya haramtawa wasu tsirarin ƙabilu ko wasu ƙungiyoyin addini tsayawa takara ko kada ƙuri'a a wurin zaɓe. A wata ziyara da mataimakin mai ba da shawarar hukumar tsaro Ben Rhodes ya kai a Burma kwana-kwanan nan ya nuna damuwarsa akan yadda ake amfani da addini wajen rarrabuwar kawuna a lokacin zaɓen ƙasar. Ya yi wa manema labaru bayani a Ragum cewar muna ganin hadarin maganganun addini waɗanda suka saba tsarin mulki da ya raba addini da siyasa, kuma tabbas idan haka ta kasance, lallai zai jefa tsirarin ƙungiyoyin addini cikin matsala. Wannan zaben zai kasance mai matukar muhimmanci wajen dangantakar Amurka da ƙasar Burma. Gudanarwa da sakamakon zaben zai nuna irin tarayyar Amurka da ƙasar Burma daga shekarar 2016 zuwa nan gaba, a cewar mataimakin sakatare Russell. Irin tallafin da Amurka ta yi wa sabuwar gwamnatin Burma, uwa uba samun sassaucin takunkumin da aka kakaba wa kasar, zai dogara ne akan yadda Amurka ta dubi yadda aka gudanar da babban zaben kasar. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai.
To a takaice, kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yitar da harin da ƙungiyar mayakan Al-Shabaab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otel da ke birnin Mogadishu wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 12 ciki har da mai otel ɗin da wani kwamandan soji da kuma wasu 'yan majalisar dokoki biyu. Wani babban jami'i a Metrojet, wato kamfanin jirgin saman Rasha nan wanda jirginsa mai jigilar matafiya ya faɗi a Masar, ya kauda yuwar matsalar inji ko ajizancin ɗan adam game da wannan jirgi, yana mai ɗora laifin kan abin da ya kira wani abu daga waje a matsayin abin da ya haddasa faɗuwar jirgin.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri cike har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma musayar ra'ayoyi a shafunan sadarwarmu na intanet. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Malama Julie da ta haɗa shiri da bada umarni da ma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.